akwai amana mai girma a wuyanku. Tun daga shigowa na Taraba shekaran jiya, duk da na ji jawabi na hikima da diplomasiya ta mai girma shugaban karamar hukumar Jalingo, yana nuna cewa yanayi ya yi kyau, an sami nasara mai yawa. Amma idan mulahaza shi ne observation, idan ɗaya ne daga cikin ma'aunan gane abu, to zan iya cewa na shiga damuwa mare misautuwa daga abin da na yi mulahaza na inshiba wa taurabuwa na zukata tsakanin musulmi da Krista a wannan gari na Jalingo, wanda kila zai iya zama kuma misali ne da za a iya ta'amini shi a jihar Taraba gaba ɗaya. Musulmai matasa mafi yawa wanda na gamu da su, na fahimci akwai wani abu a zuciyarsu game da abokan zamansu, ɗan uwansu Krista. Mafi yawan Krista da na gamu da su, ko gaishe su ne yafi sun harare ni kafin su amsa. Wallahi banda mutum ɗaya, amma mutum ɗayan nan kash mutumin Plateau ne, jihar Plateau, Jos jihar Plateau, ba ɗan Taraba ba. Na so ya zama ɗan Taraba sai ya zama mun misali da zan yi istisnai daga natijata ta mulahazata, wanda zai hana natijar da nazarta in isa zuwa gare ta. Amma wallahi yanayin da na gani akwai ban so. ɗan uwa, ba abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana umarni mu kasance ba din. Wannan ba karantarwar Alƙur'ani ba ne, kuma ba karantarwar addinin Kirista ba ne. Misali, ai haƙuri, kamar yadda na ce magana ce daga zuciya. A nan wajen ɗaya daga cikin jagorori ta ƙadda mafi yawan wanda suke nan ba musulmi ba ne, Kirista ne. Sai wani ya ambaci littafin Allah Alƙur'ani, ya yi masa kirari, sai wasu suka kushe da dariya. Ka ƙadda me zai faru? To, ƴan uwa, muna buƙatar bibiyar kawunan. Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama ɗan adam, amma ɗan adam da kansa yake mai da kansa koma baya a kan dabbobi, ba ma sauran halittan Allah ba. Allah ya ce laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Amma sai ga ɗan adam yana neman ya zama ya kasa rufe asirin ɗan uwansa ɗan adam, ban ƙoƙari yake yi ma ya tona asirinsa. A lokacin da hankaka tun a farkon halitta ya koya wa ɗan adam ya ake rufe asirin ɗan uwa. Wato alayhim na ba'ab da ya adama bil haƙƙi in karraba qurbana fa tuqbila min ahdihima wa lam yataqabbal min al-akhari qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin la'in basata ilayya yadaka litaqtulani ma ana libasitin yadiya ilayka li'aqtulak inni akhafu Allaha rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fa takuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin fa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min al-khatirin fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari saw'ata akhihi. Sai Allah ya aiko hankaka yana kokarin haƙin ƙasa dan ya koya wa ɗan adam ya ake rufa asirin ɗan uwa. Kayfa yuwari saw'ata akhihi, ya ake rufa asirin ɗan uwa tun ɗayan annabi Adamu na farko. Amma a ce har yau ban koyi ya ake rufa asirin ɗan uwa ɗan adam ba, ban koyi ya ake taimakon ɗan uwa wanda tururuwan annabi Sulaiman
ta koyar da dan adam tun shekara kusan 2000 ko fiye da 2000 da suka gabata amma har yau dan adam ya kasa koyon ya ake rufa asirin dan uwa ya ake taimakon dan uwa irin wannan na tururuwan annabi Sulaiman qalat namlatu ya ayyuhan namlu kunu masakinakum la yaqtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun wa hum la yashurun wato duk da abin da suke take ganin za a yi musu amma ta daka tana kusa tana koya ma ɗan uwanta ya za tana tabbatar wa halitta ya suke masu uzuri ɗan uwa wallahi muna cikin hadari ba wata shari'a in nace ba wata shari'a ba ina nufin shari'un Allah wanda Allah ya saukar wa ɗan adam ba har shari'an da ɗan adam ya kirkira ya tsara ba wata shari'a a bayan ƙasa face sai manufanta a iya kokarinta ya za ta kula da halittun Allah bayan Allah da suke karkashin kulawanta ya za ta kula da maslaha na waɗannan bayan Allah sannan kuma ya za ta tabbatar da adalci tsakaninsu duk lokacin da aka rasa wannan gaskiya ana cikin kalubale mai girma wallahi wannan zamantakewa ba karantarwa annabi Muhammad bane idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai koya mana cewa imani ba zai cika ba har sai ka karrama maƙwabcinka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wallahi la yu'min qalu man ya rasulullah qala jarun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu jarun maƙwabci anan maƙwabci ba ya da iyaka ta addini ko menene addinin wannan maƙwabcin balle maƙwabcin da Allah ya ce maka su ne a karɓuhun mawaddata da ta jidan na a shaddan nafi a dawatar yin da zina amanu yahuda wanda zina ashaku wadda ta jidan na a karɓuhu mawaddatan lil da zina amanu da zina falo ina na fara dalika da an nabi hun ke sifina wa rubana wa an nahu la ya tabbiru babu inda addini ya koyar da tozar da maƙwabci babu inda addini ya koyar da cutar da maƙwabci kuma maƙwabci ba inda addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace jarun yace aljarul muslimu babu in an ce maƙwabci ake magana sawa'un maƙwabcin nan musulmi ne mun ga matar da uni take kwana take yi sallah uni take yi azu ba ta da aiki sai wannan amma aka zo aka baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarinta aka ce amma tana cutar da maƙwabtanta manzon Allah ya ce ta rubutacce sai yan uwa wallahi mukula Allah subhanahu wataala ba umurni kawai ya mana mu kyautatawa abokan zamanmu waɗanda ba musulmi ba ba kawai umarni Allah ya mana mu kyautata musu ba a'a idan ga abu mai kyau ga mafi kyau to Allah bai yadda ba mu magana da su sai da mafi kyau da mai kyau ma in kai kai laifi ta yaya muna karanta alqur'ani afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin atfaluha ko an samu kullai ne an kukkulla zukatanmu Allah subhanahu wa ta'ala ne yace mana wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan idan ga hasan ga ahsan ga ne kyau ga mafi kyau Allah yace kada ku yi magana da ma'abuta littafi sai da mafi kyau din kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koya mana wannan aikacin mun ga yanda kamar yanda
babanmu da mun saba ji shi a suna mun saba jin maganganun sa masu hikima wakilin kan a wannan taron ya faɗi cikin yanda manzo Allah sallama ya karbi bakuncin nasara na jiran aka sauke rabin suratu ali imran akan magana da nasara na jiran da irin girmamawa babu wajen da yake masallaci a wajen Allah subhanahu wataala da wajen manzo Allah babu amma a cikin masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da kake bakuncin shi Allah subhanahu wataala ya koya man ya za a yi magana a cikin alqur'ani ga yan kunman yarzuquku minas samawati wal ardi qul illahu wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin qul la tusaluna amma ajramna la tusaluna amma ajramna wa la nusalu amma ta'malun wai mun dan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne yake gaya wa wadanda ba musulmi ba kai Allah yake gaya wa manzon Allah ta ce musu ba za a tambaye ku ba gobe kiyama akan laifuffukanku manzon Allah ne yake cewa ya faɗa wa wadanda ba musulmi ba wannan kamar yadda mu ma ba za mu tambaye mu ba akan ayyukanku ba za a tambaye ku ba akan laifuffukanku baza a tambaye mu ba akan ayyukanku wai Allah subhanahu wataala ya sa manzon Allah ya jinkina laifuffuka zuwa ga musulmai ya jinkina ayyuka zuwa ga wasu musulmi saboda wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya rayuwar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam gaba ɗayan ta tarfi ne nan uwa a cikin zaman takewan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulmi ya kamata ya zauna da abokin zaman sa wanda ba musulmi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun fada jiya a cikin hubba shi ya fara samar da dokoki na zaman takewan dan adam da dan uwansa dan adam a tarihin halitta gaba ɗaya yana shigowa garin Madina sallallahu alaihi wasallam farkon abin da ya fara yi shine abin da ake ce ma wasiqatul madina takaddar yarjejeniyar zamantakewan mutanen Madina musulman su yahudawan su nasaran su da mushrikan su ya za su zauna da juna ya za su taimaki juna ya za su karfafi juna kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace ya koya mana wannan ba kai ka san ba babu matata bane musulmai a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya dauki ba yahudi yaro matashi ya zama hadinin sa a cikin gida duk wanda aka dauka aka sa shi hadin amma yanzu kuna zauna a taraba kowa bai yarda da kowa ba kowa na tsoron kowa kowa na zaton da ya kau da kai ɗayan zai cutar da shi wace irin rayuwa ce wannan wallahi wallahi ba mu shirya wa ɗayanmu ka gama kashe kuɗin makaranta ka gama tarbiyyar ɗanka ka gama duk abin da za ka yi to amma ba ka shirya masa wajen rayuwa na gartacce ba idan muka bar rayuwa ta ci gaba tafiya da wannan yanayi inde annabin Allah da muke bi gare shi zai zauna da waɗanda ba musulmi ba har ya dauki ba yahudi ya zama shi ne hadinin sa a cikin gidansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari riwayar nana aisha tufiyan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa dirqu marhunatun inda yahudiyyin dan Allah mukallima anan wannan hadisin rigan yaki manzo saboda tsananin aminci da yarda da nagartaccen zamantakewa ko yin nagartaccen zamantakewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki rigan yaki ya baiwa ba yahudi jinkina yace ya bashi abincin da zai bai wani yayi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce kimma wato matukar tukewa take kyawun zamantakewa babu wani abu kuma bayan wannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun koya mana muna da tausa da dama ka dauki rayuwar sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda misalin yawa daga rayuwarsa ko lokacin da yaje Sham yaje babban cocin Sham a wannan lokacin shugaban cocin da kansa yace masa ka tsaya lokacin sallah yake kai sallah a cikin yace bazan yi ba yace dan fita in sallah a waje kada in yi sallah a ciki da wannan rundunar da ke tare da ni in bar garin mutane na musulmai tun daga kashin himayar mu kuke su kwace wajen su ce namu na musulmai ne tun da an yi sallah ya koma masallaci dan haka zan fita waje kuma ba za mu yi sallah jama'atan ba za mu yi sallah dai a waje a baranda saboda kada su ma ce ai nan inda aka yi sallah gaba ɗayan nan ya koma masallaci sun kwaci sai na Umar wata rana yana tafiya a Jabiya ya ga wani ba Yahudi da jiji yana bara ya shiga damuwa yayi kuka ya ce kai ma amana ne a kai na kamar yadda kowane musulmi yake amana a kai da to da haka daga yau a cigaba ya gina yanka masa dukiya ya ce a cigaba da bashi daga dukiyar baitulmalin musulmi abinda zai ishe shi a rayuwarsa har ya koma zuwa ga Allah Muhammad ibn Amr ibn al-As dani na Amr ibn al-As ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gwamnan sayyidina Umar a ƙasar Makar gaba ɗaya amma wata rana shi Muhammad ibn Amr ibn al-As ye ganganci ya maru wani kirista a ƙasar Masar ya maru kirista a ƙasar Masar ba kibbe wannan kiristan ya tashi daga Masar ya zo Madina ya kawo ƙara sayyidina Umar ba cewa ya je arama masa ba cewa ya yi Amr ibn al-As ya nazo ɗansa ya ɗauko shi su tawo da taho da shi Madina da shi duk su zo sannan ya zo ya yi ma ɗan iktisaf ya yi ma baƙaƙƙen iktisaf a kan wannan ɗan gwamna musulmi ɗin sannan ya faɗi shahararriyar maganansa matasta a gartumun nafa wa kad waladatu ummahatuhum afara ɗan uwa dukan mu mun san sayyidina Aliyu da kissansa karrama Allah wajhahu da kissansa lokacin da dirɗinsa rigarsa ta yaki aka saci a wajen yaki ya dawo gari ya ganta a wajen ba Yahude yana saidawa yace ba Yahude na wane yace a'a nashi ba Yahude yace nashi sai na Ali yace na wane yace nashi kissanta na Ahiyatul Awliya na Abu Nu'aym al-Sahani yace to shi kenan ya za a yi sayyidina Ali shine shugaban kasan daular musulunci amirul mu'minin na duniya gaba daya duk duniyar da aka sani a lokacin ba kasa kaman daular musulunci amma sayyidina Ali ya tashi ya je ya kai kara wajen alƙali musulmai cikin alƙalai na garin Kufa Shuraih ibn al-Harith ya je ya tsaya gaban alƙali alƙali ya ce ya Abul Hasan ga wuri ka zauna sayyidina Ali ya kusata yace tayaya zan kawo ƙara wajenka ina mai shari'a da abokin shari'a ina wanda yake ƙara da abokin ƙara ka fara kira na da wani kunya kana girmama na kana neman bani wajen zama za ka yi adalci kuwa ai yanzu ni ba amirul mu'minina bane ni ne ƙara ne talaka cikin talakawa saboda ka kira ni ya Aliyu ba ya Abul Hasan ba aka zo aka yi shari'a shugan ya sami ƙarfin zuciya ya ce menene kake ƙara ya ce ina ƙaran wannan a kan jarfina da na gani a wajensa ya ce ina shaidanka ya ce ɗaɗa na masan da musan sun san nawa ne ya ce a'a ya ba ya ɗan kai maka shaida nemo dai shaida ya ce to gaskiya dai su zan iya kawowa ya ce a'a ya ce to kai ba Yahudi za ka iya rantsuwa domin mu shari'a mu abin da ta ce albayyinatu ala almuddi wal yaminu ala man ankar ya ce nashi za ka iya rantsuwa ba nashi bane ya ce ya kwarantar rantsai bane alƙali ya ce shi ke nan dauki jirka ka
na kai ya bai wa bai hude gaskiya dan kuwa ba muna karanta wannan tarihin bane dan kawai mu girgiza kai ba muna karanta tarihin magabata dan girgiza kai da jin dadi bane muna karantawa ne dan ya zama darasi a cikin rayuwar mu wa kullun naqsu alayka min anba'ir rusuli ma nufabbitu bihi fuada sura kan kuwa dole ne mu tashi mu gyara mu tashi mu gyara gaskiya ina da wajen da zan kai kuma ina so a bani dama ni kai mu tashi mu gyara mu tashi mu gyara dan kuwa dalilan wannan matsalan suna da yawa suna da yawa amma zan faɗi wanda nake gani shine mafi muhimmanci malamai ɗan bani naliya malamai ɗan bani naliya to bayan da zan yi sai in kira malamai amma a gaskiya ba malamai bane suna da gudunmuwa mai ƙarfi ni fa ba ina maganar taraba a tarihi gaba ɗaya suna da gudunmuwa mafi ƙarfi cikin fadawan al'umma cikin mummunan fahimtar addini ta hanyar batul nusus ka je ka ɗauko aya baka san dalilin saukanta ba baka san siyaƙinta ba baka ɗauko ɗan uwanta ragowar ayoyi ba ka ce za ka fahimce ta kai hukunci ayman Allah ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hada Allah wa rasuluhu wa law kanu aba'ahu aw abna'ahu aw ikhwanahu aw ashiratahu dan uwa shi kullum akwai yanayin da ake kira yanayin yaki abakun akwai yanayin da ake kira yanayin yaki akwai yanayin zaman lafiya yanayin yaki da yanayin zaman lafiya abinda mutane da yawa ba su sani ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalilin da ya sa ya fita aka je aka yi fatu makkata dalilin fatu makkata wasu ne waɗanda ba musulmi ba suna da alƙawarin taimakon juna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba musulmi ba ne kafirai ne mushrikai amma suna da alƙawarin zaman lafiya da taimakon juna da sayyidina rasulullahi wato da mutanen madina sai mutanen makka dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na jini mutanen makka mutanen garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi intidai akan waɗancan mutanen masu alƙawarin zaman lafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ban ga zama ba dole in tashi in je Makka in ce maki waɗancan da nake da alƙawarin zaman lafiya da su ba musulmi ba ne sura Al-Qur'ani yan uwa ana fahimtar shi a fiyakar shi ne faɗi an munin da fahimtar jihadi da an ce jihadi mutane sun ɗauka kawai ana nufin ɗaukar takobi a ita haran kan mutane ko ɗaukar bindiga a ita harbin mutane an manta cewa aya ta farko ta umarni da jihadi da ta sauka ta farko a duniya ta sauka ne a garin Makka kafin ma kawo maganar yaki gaba daya wajahidun bihi jihadan kabira yana nufin tashi da ba da kokari cikin isar da kalmar Allah subhanahu wataala sannan lokacin da Allah zai umarni da yakin ma shi kanshi yakin karar Allah ya faɗi ne ake nufi da umarni da yaki وبنا للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير أن يو وكان دعكي واتو أكي كاياكا أكي ياكا أمسو إذني سبودا أنا شمتردسو أمسو إذني تتاشي كاركس wannan ita ce farkon umarni da to wannan matsala ce mai faɗi mun yi a bayan shekaru da yawa kuma muna fata mu sami dama wani lokaci mu ƙara magana akan me jihadi yake nufi a cikin musulunci wannan matsayi ne mai zaman kansa amma lallai an yi mummunan fahimta kuma malaman tarihi ko da sani ko ba da sani ba
mawanda fan almagazi sun fada cikin wasu kurakurai ta yanda suka saukar tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ka ce tun daga aiko shi har zuwa shi ga Allah tarihin shi gaba ɗaya yake yake sun yi kurakurai Allah ya ce musu Allah ne masa dalili amma dai sun yi da kyakkyawan niyya amma kuskure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarihin sa tarihin arkicin zukata ne tarihin ko tabbatar da tauhidin Allah ne tarihin hada bayi da ubangijin su ne tarihin koyawa halitta zamantakewa tsakanin shi da dan uwansu dan adam wato abokin zaman sa dan adam kai har tsakanin sa da dabba har tsakanin sa da dutse da itace sura ta uwa lokaci ya kure kwarai ina so in yi magana akan wasu niqab muayyan a zamanin da muke ciki menene dalilin matsala menene dalilin matsala a gani na dalilin wannan matsalan da muka sami kanmu shine na farko rashin will rashin irada daga jagorori na daukan mataki akan wanda ya saba kowane ne shi idan dan adam shi yasa Allah subhanahu wataala ya gaya mana walakum tilqisasu hayatun ai in mutum ya san in yayi za a yi masa ba zai yi ba amma za a sami mutane su auka wa ɗan uwansu mutane su kashe na kashewa su raunana na raunanawa su ƙone gidajen wasu a je a yi shiru a ƙara magana ba jimawa ta mutu a kashe magana saboda masu gata ne gida ko saboda ba a san taɓa su to dole ɗan adam ya san cewa in yayi za a yi masa wannan yana da alaka da wata nukta da zan magana a kanta cikin balloon kar a ce akwai contradiction babu contradiction abu na biyu dole ne masu magana masu wa'azi daga musulmai da kirista su san cewa kowace ƙasa a duniya banda Najeriya duk bakin ciki a Najeriya yawanci sai fasin din shugaba shi kadai ne wannan alhaddul ahmar din shi kadai ne wannan red line din da ba a iya ketarawa wani lokaci shi ma aka yi ketarawa wani lokaci amma duk kasashen duniya suna da abin da suke kira wannan abu ne wanda ya shafi national security suna da abin da babu dan adam ma ya san dan kasa ya san ko ya sha giyan wake ba zai iya tsallake wannan iyakan ba to mu masu wa'azi a wajen mu na dukkan addinai ba su da wannan iyakokan mutum zai dauki lasika ya faɗi ƙaryen da ya ga dama ya shirya tatsuniyar da ya ga dama kuma wani lokaci har a almujtama'ul adali a ƙasan nan ko shekara biyu ba a yi ba kila ma ko shekara ɗaya aka samu mutumin da ya tara mutane a United Nations aka shirya mashi muhadara ya je yana cewa banditry makirci ce don a ƙarar da nasara kirista a arewacin Najeriya saboda haka bandit ɗan bandit ne ake kiransu ɗan ta'adda ɗan bandit kirista suke kai wa hari da makarantunsu ya kamata a sami malaman kirista a wannan lokacin su fito su ƙaryata shi a bayyane cewa ƙarya yake domin kowa ya san wannan maganar babbar ƙarya ce akwai masu cewa Boko Haram ƙungiya ce da musulmai suka kafa ta don istinzafin waɗanda ba musulmai ba a lokacin da 80% ko 90% na waɗanda 'yan Boko Haram ke kabbara suna halakawa na waɗanda 'yan Boko Haram ke kashewa 90% musulmai ne ba boyayyen abu ba ne wannan dole mu zama masu faɗin gaskiya a kanmu ko a kan wadanmu wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'tilu huwa aqrabu lit-taqwa
ina da shawarwari guda biyar ko shida magabata da suke jawabi sun dukule wasu daga cikin shawarwarin a cikin jawabansu wanda da su ne zan kare jawabi na insha Allah shawara ta farko ina baiwa hukuma ta jihar Taraba shawara ta gaggauta koyi da irin wannan al'ada wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara shi a fatu makkata amma wanda nasu ya shahara shi ne na kasar Rwanda lokacin da wata kabila ta kashe miliyoyi daga wata kabila amma suka yadda gaba dayan su suka zo suka zauna waje daya wanda aka kashe suka ce mun yafi ya wuce waɗanda suka kashe suka ce mun yi laifi a yi hakuri aka ja layi aka dasa sabuwar rayuwa daga wannan lokaci to wallahi abinda mu na ƙasa za mu iya gani kila wasu na sama ba za su iya ganin shi amma a sassa da yawa na wannan jiha ina batun lokaci a taro wakilci na malamai da wakilci na iyayen ƙasa da wakilci na masu faɗa aji da wakilci na mata kowa da kowa in za su bibiyi faɗin yafiyar da aikata yafiya daga cikinsu misali samar da majalisa a kowace unguwa ta dattijai na mabambantan addinai wanda za su zama su ne iyaye a wannan unguwan ko iyaye a wannan karamar hukumar kuma komai zuwa gare su yake komawa daga ciki matasa su zama an haɗa junansu wannan rayuwar da ake yi ana in ka shiga wannan unguwan ba unguwanmu bane an raba an yi iyaka ga unguwan musulmi ga unguwan wanda ba musulmi ba sassa da yawa ne kasan nan haka ake rayuwa wannan ba rayuwa ba ce matasan nan dole sai an bari sun haɗu da juna siyasoshi da yawa ina ce siyasoshi a nan ina nufin policies ba siyasa na demokradiyya policies policies da yawa na gwamnati sun ginu ne a kan yaya mabiya mabambantan addinai za su kusanci junansu su yi saba da junansu su yarda da junansu su zauna lafiya da junansu dole a yawaita waɗannan policies dole a yawaita waɗannan tsare-tsare ta inda matasa za su zama suna cuɗanya na mabambantan addinai ba tare da wani sashi sun yi ƙoƙarin tilasta fahimtarsu ko al'adarsu ko addininsu a kan wani sashi a gaba a nan zan so in fi ɗan yi tsokaci a kan domin da an kawo wannan sai mutane su fara magana wani abu interfere da suka ba wani fassara suka zaɓo suka ƙirƙiri fassarar da kansu suka ba shi a fassaran kansu ne interface manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara a wancan zaman da aka yi na wasiƙatul madina sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya yi a wancan a zaman tijewan nagarin madina amma idan ana nufin wahdatul adyan ne wahdatul adyan wannan mummunar fahimtar ta wasu sun ma fi non wanda suka kirkire ta a garin Al-Kahira da manufofinsu ko da sun ce da manufa mai kyau ne amma da niyyar mai da addinai guda ɗaya wannan bata ne wannan baya cikin karantarwar musulunci wannan ba wani addini da zai yarda da wannan suna danganta abin zuwa ga Ibn Arabi al-Hatimi da ke kiran wani baiti da bai faɗi ba suna jingina mashi na ɗarkon tu qabla al-yawmi unkiru sahibi إذا لم يكن ديني إلى دينه داني فأصبح وقد سلتم لقد صار قلبي فأصبح قلبي قابلا كل صورة فمرأة لغزان ودين لرهبان وبيت لأوزان وكعبة طائف وأوراق ثورات ومصحف قرآن الدين لدين وحب أن توجهت وتائبه فالدين ديني والإيمان wasu daga cikin baitukan faɗin ta ne amma da ƙarfin tu kamar yawon yin nan kirkira aka yi don a canza ma'anar abin da ya faɗa da ramzi yana nufin wani abu daban abu na uku ko na hudu
akwai wa manyan majalisun addini dama ba gwamnati ba ba ɗan siyasa ba majalisun addini Muslim Council misali a Taraba a ba ta daman kwace lasisin magana a fili na duk mutumin da ya saba da courts the norms na magana a cikin al'umma duk mutumin da suka ga zai haifar da fitina suna da dama su dakatar da shi in masallaci ne su rufe saboda ya zama masjidun dirari la ta kufiya abadan da masjidun ustisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin akwai wa jagororin addinin kirista irin wannan dama suma a cikin addinin kirista ban san wace majalisa ne akwai ba ko wacce ce dai majalisa ta kone ta addinin kirista a jihar Taraba ta zama tana da alhakin kwata license din duk wani mutumin da ya karya dokan peaceful coexistence ba ruwan yan siyasa dan siyasa ba zai iya wannan ba dan dan siyasa shi a wajensa mai laifi shi ne wanda ya zage shi ko wanda baya fatinsa saboda haka a bai wa jagororin addini al-muwaqqi'un 'alallah hurras dinillah wanda suka kunshi kuma dukkan tsawai dukkan kungiyoyi su zama su suke da haƙƙin amincewa ko rashin amincewa kuma da bayyanannun hudud din da ba a yarda Allah ka so abu ne dia araba tsakanin siyasa da da'awa dan siyasa daban malamin addini daban idan malamin addini yana son ya sa baki a siyasa ya cire hular addini ya cire hular addini ya koma honorable ya yi magana cikin siyasa amma idan ba haka ba to mimbarinsa haƙƙin Allah ne mimbarinsa wajibcin Allah da manzon Allah yake yi kar ya yaudare al'umma kuma zan gaya muku ɗan uwa duk mutumin da ya ƙara zuwa zai tallata muku wani to ku ba shi sharafi ya ɗauki alƙur'ani ya rantse ba a ba shi ko kobo a duhu ba ya ɗauki alƙur'ani ya rantse ba kun gida ya karɓo ba ya rantse da Allah da ya halicce shi ba wanda ya fiya shi wannan abin da yake yi idan zai iya wannan rantsuwan wato abin da ya yi imani da shi ne yake kiran ku zuwa gare shi to fa biya wa neman Allah ya ba da sa amma kar ku ci gaba da bayi ana yaudaran ku ana amfani da ana da wani sauti da kuke ji ana kwasan ku ana cinikin ku ana sayar wa siyasa kuma alhalin kudin nan shi da ɗayan shi zai je ya amfana da shi abu na ƙarshe kada mu bar ɗan siyasa su rika istiklalin awafinmu na addini su rika amfani da addininmu ko mazhabobinmu na fahimta suna rarraba kawunanmu wassalamu alaikum
jama'a da Allah